Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi. Haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wasu ƴan bindiga sun fantsama cikin ofisoshin gwamnatin Somalia a Mogadishu babban birnin kasar jiya Asabar bayan da suka tayar da bama-bamai don su samu damar kutsawa inda jami'ai suka ce mutane akalla 10 ne suka mutu ciki har da wani karamin minista. Shaidun gani da ido sun ce mayakan sun fara kai har-haren ne nan take bayan da wani dan kunar bakin wake tarwatsa kansa cikin wata mota mai shaki da bama-bamai a babbar mashigar rukunin ginin da ke kunshi da wasu ma'aikatan gwamnati biyu. Wata mota dankare da bama-bamai ta gobji babbar kofar daya daga cikin rukunin gine-ginen sai kawai ɗan bindiga saba da bindigogi irin na yaki suka afka cikin gine-ginen suka shiga musayar wuta da jami'an tsaro. Abin da Director General na ma'aikatar ayyuka Ahmad Imam ya gaya muryar Amurka kenan. Dakarun SDF da ke yaki da ISIS a Syria tare da taimakon Amurka sun yi shelar yin galaba kan kungiyar 'yan ta'addan ISIS din a zahirance bayan an shafe tsawon dare ana talugudan wuta na ƙarshe. To amma dakarun na SDF sun yi kuma gargadin cewa wani fadan kuma na tafi. A jerin dare na ƙarshe an yi ta ruwan bama-bamai kan dan abin da ya rage na yankin kasar da ISIS ta ayyana a matsayin daular ta. Ta yadda sai haske ake gani a sararin saman garin Bagus dake arewacin wato Syria. Hasalima tun daga safiyar jiya Asabar babu abin da aka fi gani a filin Allah kamar tarkacen ababen hawa da suka kone da tantunan kwana da kuma sauran kadarorin iyalan ƴan ta'addan na ISIS. Dakarun na SDF sun kafa tutarsu a kan ɗaya daga cikin gine-gine kalilan da yanzu haka suke tsaye inda suke ta ci gaba da bikin kawo ƙarshen ƙungiyar ta ISIS. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar Mozambique ya zarce 400 zuwa jiya Asabar a yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai suna Idai ta yi kace-kace da sashin kudancin Afirka a cewar wani jami'in gwamnati. Yayin da kungiyoyin agaji waɗanda ke samun kariya daga sojojin Afirka ta kudu da Indiya ke amfani da jiragen sama wajen neman mutanen da suka ɓace suna kuma fama da dubban mutanen da ke ƙasa da ke buƙatar taimako. Ministan harkokin yankunan ƙasa da muhalli Chanso Kariya ya ce har yanzu ana cikin yanayi ne mai sarƙaƙiya kodayake al'amura na daɗa kyautatuwa. Ya ce yanzu haka mutane sama da 1,500 ne ke buƙatar a ceto su daga kan itatuwa da kan rufin gine-gine kuma mutane kimanin 86,000 ne suke wato suka gudu zuwa sansanoni. Ƙasar Australia na fuskantar nau'uka biyu na mahaukaciyar guguwa mai mataki na 4 a ɗaya a arewa ɗaya kuma a yammacin ƙasar. Mahaukaciyar guguwa mai suna Trevor ta fantsamo jiya Asabar a gabar arewacin ƙasar da ke can lungu. Ita kuma guguwar Veronica ta doshi gabar yammacin ƙasar daura da Filbara inda ake yawan haƙar ma'adinai. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce mutane akalla 4 sun mutu yayin da kuma sama da 30 suka ji raunuka a wasu tagwayen fashe-fashe a wani wurin baje kolin kayan gona wanda aka yi shekara da wato shekara a duk sabuwar shekara ta gargajiya. hukumar wato hukumomi sun ce fashe-fashe na jiya Asabar sun auku ne a Lashka headquarter Lardin Helman mai fama da tashi-tashin hankula shaidun gani da ido sun ce fashewa ta farko wadda wata karama ce ta auku ne cikin wani tanti dake dandalin wasa jama'a sun fara gudu zuwa kofofin fita kenan sai fashewa ta biyu ta auku ta kuma shafi cincirindan jama'a zuwa daren jiya wato kusan bayan sa'o'i 24 labari ya isa birnin Moscow cewa a Amurka mai bincike na musamman kan zargin katsalandan din da ake marasha Robert Mueller ya gabatar da rahoton sa na ƙarshe amma Russia ba ta ce komai ba
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan taba lamuran zabe da labarun da ke da dangantaka da zaben. Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Menene karin bayani kan hujjojin da PDP za ta gabatarwa kotu bayan shigar da karar kalubalantar nasarar shugaba Buhari? Yayin da wasu ke sukar matakin rashin kammala zabe da hakan ya jawo shigowar kotu a wasu jihohi. Tsohon director hukumar zabe Kabir Tahiru ya ce tsarin bashi da illa. Tunda dai ɗan arewa sun fi ba wa shugaba Buhari goyon baya a zabe, ya dace wannan karo su samu karin manyan mukamai. Inji injiniya Ahmed Zakari Guroje. Me yasa Sani Dallaji ke kalubalantar sakamakon zaben Taraba ne? Waɗannan da masu shige da fice don samun shugabancin majalisar dattawa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kamar da kuka ji a labaru a makon jiya PDP da dan takarar Atiku Abubakar sun shigar da karar kotu don kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben watan Fabrairu. PDP ta zayyana hujjojinta da tace su ne take fatar za su sa kotu ta ba ta nasarar zaben. Ga abinda kakakin kamfen din jam'iyyar Buba Galadima ke cewa.
Idan dai akwai masu shari'a masu ƙarfin gwiwa to na tabbata cewa babu abinda zai hana mu kwace wannan zabe da aka yi mana fashi da makami aka karba a hannunmu.
Kuna zuwa kotun nan tun lokacin kana tare da Buhari yanzu kuma gashi nan kana kotu kuma wancan ma duba taba samun nasara ba.
An taba samu ai an tashi daga inda ake tunda an kai ga an raba alƙalai uku ai an ci gaba yanzu saura kawai ake nema daya daga cikin guda bakwai din nan ya fado kan wannan uku kuma ka sani duniya fa kullun ci ba take ko ana kin mu ko ana san mu ka san alƙalma ba sa ƙarya kuma an yi a Kenya an ga abin da ya auku ba abin da zai hana in dai alƙalan Najeriya suna da adalci suna da tsoron Allah suna da ƙarfin gwiwa su gagara ba mu wannan zabe da muka ci.
Shari'ar zaben shugaban kasa kan fara daga kotun ɗaukaka ƙara ne ta kare a kotun koli. Kuma a 2015 shugaba Buhari bai samu irin wannan kalubalen ba don amincewa da kayan da tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya yi da kuma rashin zuwa kotu da PDP ta yi. Matakin rashin kammala zabe don yawan ƙuri'un da aka soke sun firatar wanda ke kan gaba in an kwatanta da ratar da ya ba wanda ke biye na kawo rashin jin daɗi da ma aka yi ba da damar rugawa kotu don dakatar da kammala zaben daga waɗanda suke gani akwai fargaba. Tsohon darakta hukumar zabe Kabir Tahiru ya ce tsarin ai bashi da illa.
Wainan kuri'u na mutane ne suna da haƙƙi sun kashe kunnansu a rediyo da talabijin ko ma suna wurin suna jira a tsaya a jira a kasa a tsare to kaga dole ka ba su haƙƙin su to anan ne hukumar zabe ta kan zo ta ce wannan zabe dole a sai don bai fidda abin da ake kira voters intact manufofin masu zabe bai gama tabbata ba saboda wannan bambanci guda
inda yasa nake tambaya saboda kai aiki da hukumar zabe saboda haka zaka san waɗannan abubuwa da yadda dokokin wasu mutane na ganin suna da kan gado wasu dokokin ba su da kan gado ai mutum zai iya zama yana da rajistar zaben ma amma sai ya ga dama ya je kada guriya zai iya zama a gida kaga ba za a gida ya shirya duba rajista ce su wane sun yi rajista amma ba su roba sannan mutum zai iya zuwa akwatin zaben ya zabi duk wanda ya ga dama ba da dangwale duka takardar saboda da gangan kawai ma ta baci yana da irin wannan yanci haka eh baya so ma shi a gida ya guriya sa an tilasta shi ya fito saboda haka ba mamaki zai zo ya ma wuce layin gidan daren da za a kada guriya da kada inda ne ga dama saboda a ce kuri'un masu baci.
To alhamdulillah kaga wannan zaka yi bare sa matsayin zargi ko tsammani. Mun fansa yana so yayi kaza. Ba zai bayyana ba sai an zauna an kidindi ne an dudduba. Akwai agent 30 agent na kowane party A da party B da party C kowa da wakilinsa. Masu ido ne bude za su duba su ga me yayi. Misali da ka faɗa cewa ana zaton wani yazo don dole shi ba so yake zama. Yazo ya lalata ya tafi. Kaga wannan wani magana daban. Idan abin ya bayyana haka ba ki da shi. Idan kuma dalilan ba su taka kara sun kariya ba za a gane. Sannan kuma idan ka samu mutumin da shi dama can bai da manufa wani ma ka je jefa kudade kawai haka bai ma danna ko ina ba ya je danna
yawa ba zai ma dangwala ba
bai dangwala ba ma ya je ya murkushe ya danna ta inda ma za ka bada to duk wannan ana bin haƙƙi ne ba aiki da tsammani da yanda aka zo aka tsakanin wanda yake da dade na biyu babbancin bai kai ya ta karaya kariya ba in ka bar wayannan kaga ba su haƙƙi haka abin zai ta har local government daga local government ya tafi jiha daga jiha ya tafi na kasa ga baki da to kaga anan ne shi kansa shugaban hukumar zabe na kasa sai abin da yazo daga akwatu na zuwa gunduma da gunduma zuwa karamar hukuma kaga bai je Borno bai je Lagos bai je Port Harcourt
ma ya tura wakilan sa a yi wadanda ya
gudu wakilan nan ba ma'aikatan ANC bane for example ma'aikatan
da su sai ya da su je
abin da ke faruwa hukumomi da suke karkashin kananan hukumomi da kuma gundumomi su ƴaƴan wuraren ne da kuma baki ƴan bautan kasa da malaman makaranta duk in ka duba sassalan da ake bi zaben nan ana yin adalci ban ce maka ba al'amarin dan adam din Najeriya ba a rasa wani abin da yake kawo daidai ko sai Allah
wato da rancin a ƙarshe idan akwai ƴan siyasan ma masu kira ga wannan doka ta rashin kammaluwar zabe saboda soke wasu kuri'u masu yawa soke wannan kai ya zama an koma kamar na tsere ko da take dai kawai ka wuce mutum a ce kawai kai kai nasara zai fi kawo maslaha da yawa naji suna wannan kira
to kaga nan ban gwada maka wani abu in an ce za a yi haka to za a take haƙƙin wasu misali yanzu akwai angwanni guda uku kowanne tana da kuri'a guda goma in ka hada guda 30 kenan a cikin 30 din nan sai aka samu wannan na daya ya je ya ci kuri'a 19 a anguwa biyu kawai can angon ba zabe shi kwarkwata shi kuma wannan ya samu guda 7 a nan ya samu guda 7 anan ya samu guda 7 anan kaga in ka zo kai a adaptin ka waye ka karbuwa
ba dai taba samun zaben da ke da yawan inda ba kammala ba irin wannan karo da hakan ke haifar da fargabar yiwuwar yawaitar hakan a zaben 2023 in Allah ya kai mu injiniya Ahmed Zakari Guroje shine shugaban taron kungiyar magoya bayan shugaba Buhari na jihohi wato BSO ya shigo shirin nan yana cewa wannan karo yana da kyau a ga sabon samfurin nada mukamai
mu bashi tallafi ta yadda zai fidda arewa daga cikin halin da ta samu kanta a ciki musamman kaman irin kamfanoni masakunan na Kaduna da kuma Kano a farfado da tattalin arzikin arewa saboda haka ina ganin idan da shi shugaban kasa ya mai da hankali a kudu yayi haka ne ba don ya sani arewa ba yayi haka ne cikin hikima kuma tunda Allah ya dawo da mulkin yanzu ina kyauta da zaton zai mai da hankali a arewa saboda kada ya bar baya da kura zan baka misali yanzu daga cikin abin da ya sa ka ga maganan Mambila Hydroelectric Power Project din na yake cinyewa babban dalilin da ya sa wannan lamarin yake ci gaba saboda ba a bai wa wa'inda ya kamata su rike wannan ma'aikatan ba inda a ce dan arewa ne ke rike da wannan ma'aikatan da yanzu dam din lantarki na Mambila da ina tsammani da mutanen China nan sun riga sun bayyana kuma an fara aiki shawara da zamu bayar shugaban kasa shine shi wannan ministan ba za mu ce a cire shi ba amma ya zama dole a raba wannan ma'aikatan kashi uku yadda take bangaren wuta works bangaren gidaje wato housing kaga duk ya kamata a ce kowanne yana cin gashin kanta wannan shine abinda zamu iya cewa kuma Allah ubangiji ya ba magida basira da zai gane akan akwai illa wajen tattara wayannan ma'aikatan gaba daya a karkashin minista guda daya kuma musamman mutumin kudu
shugaba Buhari dai ya fito ta nan muryar Amurka yana cewa bashi da waɗanda ke jan akalar gwamnatinsa wajen daukar matakai a madadinsa waɗanda wasu ke cewa su suke komai da ake musu lakabi da kabal yanzu kuma ga dan takarar APC a jihar Taraba da aka kammala zabe wato Sani Abubakar Dalladi da dalilin rashin amincewa da sakamakon zaben da gwamnati Darius Dickson Isiyaku ya lashe
idan ka dubi wancan kuriyan boge ukare ta debo ta ne kawai yadda kasan canjin kudi anjima a ce dala ta tashi haka maganar result din an ce 65 anjima a ce 75 anjima a ce 85 har ma suka zo suka ce 95 kaman ma babu malamin zabe so an kori mutane an yi ta jima mutane idan ka je takum an kashe mutum in ka je kashin bila kisa akai an kori dukkan yan jam'iyyar APC ya kamata a bar kowa a hurumin sa ya je ya kada kuriya idan ka je kurmi haka aka sa mutane suka je suka dinga kashe mutane sai a ce maka in ka ce ba haka ba za a ji maka so an deny mutane yadda ma za su zanna su yi zabe wayannan shine hujjoji da nake amincewa da wannan sakamakon zabe don haka ina kira ga dukkan magoya bayana mu zanna mu ta addu'a fatan alheri in Allah ya yarda Allah zai wani kado zamu karbe shi kada kowa yayi kasala kowa yayi ta addu'a fatan alheri in Allah ya yarda Allah zai gano mana bakin zarin nan akan gaskiya
Allah ya sami tsalladi kun tafi kotun ne ko kuna shirye-shiryen zuwa kotun yanzu
yanzu ma muna magana shirye-shiryen kotu kuma komai dai muna kan harhada shi insha Allah ba da jumawa ba za ka ga mun fasa mota
dama a zabe akwai wanda zai ci akwai wanda zai fadi an yi kira ga yawanci wanda ba su samu nasara ba su yi hakuri
dama da mutuwa idan ko rashin lafiya ne ya same ka dole mutane za su zo su jajanta maka haka kuma a al'amarin zabe idan aka announcing wani mutane za su zo su dinga jajanta maka amma jajantawa da mutane suke mini na magoya bayana suna gaya mini cewa kada ma in kuskura ma in yadda da wannan sare na zalunci da aka yi kuma na yadda da wannan ni kaina na zama convinced ba ai daidai ba shi yasa na sai a kan gaskiya kuma zamu nemi duk inda gaskiya take zamu nemo ta alkalai su binciko in alkalai sun ce ban da gaskiya zan yadda amma na ba da gaskiya kuma alkalai na yanzu za su tabbatar da inda gaskiya take za ta fitar da gaskiya
yanzu kuma zamu duba ci gaba da shige da fice da masu neman shugabancin majalisar dattawa ta tara inda wata kungiyar ƴan siyasar Arewa maso gabas ke cewa yankin ya dace ya samu wannan babbar kujerar Muhammad Umara Kumaliya ya yi ƙarin bayani bayan taron da kungiyar ta yi a Abuja
idan ka cire Arewa maso yamma su ne suka zo na daya akan yawan kuru'u da suka ba General Muhammadu Buhari shiya da suka zo na biyu shine Arewa maso gabas ashe ya kamata mu ma ai mana sakaya da irin kokori da muka yi hazaka da muka yi domin zaben shugaban kasa da kuru'u masu yawan gaske a duba a cikin mukamai masu tsoka mu ma a bamu tunda shugaban kasa an riga an ba General Muhammadu Buhari mataimake sa kuma ba zai zo daga Arewa ba ya je kudancin Najeriya Southwest kenan mukami na uku a cikin mukamai na kasa shine muke bukata kujeran shugaban majalisar dattawa da TJ
Muhammad Kumali ne an duba Arewa maso gabas din nan da PDP da APC da ma duk kowace jam'iyya ɗan majalisar nan su duka su 18 ne daga Arewa maso gabas ko waɗanda sabi ne ko waɗanda kuma tsoffi ne wanda tuni ma an fara labarin waɗanda uku daga cikin su wurin lisa fama waɗannan sunaye wannan labarin yana fitowa za a fara tunan cewa wataƙila su kuke nufi ana maganar dan Juma Goje daga Gombe ana maganar Ahmed Ibrahim Lawan daga Yobe ana maganar Ali Indumi daga Borno
wayannan da ka kira ai su din ne ɗan abin na ɗan dama sun yi majalisa wasu su so biyu wasu so uku kowannen su sun kware suna da ilimin suna da hazaka ai mu ne yo ai dama in ka bar abin na wayannan ɗan ka cire su misali ka gane ai baka yi musu adalci ba da su din da ka kira ambaci sunayen su da kuma wasu wanda suke da bukata wanda baka ambaci sunayen su ba duka suna da yanci su nema kuma fatan mu daya daga cikin su ya samu
shin MPDB da NAPC za su hada kai su zabi sabon shugaban majalisa ne kamar yadda aka yi da Bukola Saraki da Ike Kwaramadu a 2015 ko kuma APC za ta yi aiki ita kadai da rinjayen da take da shi ta zabi shugaban ne masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham Nasira da Maili Kaya da na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman
Masana fasahar jiragen sama na ci gaba da hankoron neman fahimtar musabbabin haɗurran jiragen saman nan wato samfurin Boeing 737 Max 8 a kasashen Indonesia da Ethiopia a cikin dan tsakanin da bai wuce watanni biyar ba a baban nan dai an gano haɗurran biyu da jiragen Boeing din suka yi a biranen Jakarta da Addis Ababa dalilan da ya haddasa su kusan abu guda ne wato tangardar sabuwar manhajar nan ta MCAS da ake jin matukan ba su fahimce ta ba sosai na tambayi wani kwararren matukin jirgin sama Air Vice Marshal Alkali Mamu ko menene wannan manhaja ta MCAS
MCAS a turance shine maneuvering characteristics augmentation device Boeing da ta kirkiro da 737 Max sai ta saka shi akan ya kara safety na jirgin saboda in kaman jirgin ya gaga inlet na shi yawa drug din shi kuma in lift nashi ya sama sosai sai ya samu drug da yawa zai je wani abu da ake kira critical angle of attack to daga nan jigidi sai faɗo kaman dutse to shi MCAS din an yi shi ne saboda in ya ga irin wannan problem din ya dawo da jirgi kan yanda zai iya tafiya ba tare da ya shiga wannan hali ba
to yalla ba yanda ake maganan cewar shi wannan MCAS an yi shi ne domin ya taimaka wa jirgi amma kuma su kamfanin Boeing din basu ma ambace shi ba a cikin manual na jirgin saboda an yi underwriting din su ana ganin kamar ba wani abin da zai kawo wani dama bane a cikin jirgi da sauransu kana ga wannan dai ne a ce kamfani kamar Boeing su kera jirgi su irin wannan sabon manhaji din na MCAS sannan kuma ba su jaddada batu akan sa misali ko a cikin manual ko kuma a ƙara horar da matuka cikin jirgi da sauransu
asali na matukin jirgi a tinda ban tuka Boeing 737 Max ba bai dace in magana akan cewa Boeing ba ta saka wannan abun babu equipment da yake cikin jirgin ka da baya cikin manual na a sani na amma in har ba su yaka ba babban kuskure ne
ya zaka duba batun kwarewa ma dangane da su matuka jirgin Ethiopia
incidentally ni na yi training da Ethiopian Airlines na tuka jirgin su na wata uku duk duniya ba wanda zai gawa Ethiopian Airlines komai a wajen safety standard ba sa yanka kwana komai suna yin shi sosai ni ba ni da kwankwanto akan cewa waɗannan mutane ƙwararru ne akan aikin sha'anin jirgi kuma ko a yau da zai shiga jirgin su saboda na san sun iya wannan alama sosai
duba da yadda jirgin Boeing din nan ya yi hadari a Indonesia kamfanin bai dauki wani babban matakin a zuwa gani ba na kan da garki na tambayi wani ƙwararren matukin jirgin saman kuma shugaban kamfanin jiragen sama na Sky Power Express Captain Muhammad Joji ko hakan bai bashi mamaki ba
ko bai dan mamaki da dai kan lura just after September 11 the Airbus A600 D-33 based on accident anan a kusa New York wannan jirgin ne ya kulle gaba daya da ya fita bilan tunan da jirgin ne duka 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 duniya suka ce sun grounded sai abos da Anderson gamma suka ce ba za su ga don sun yi duk kasuwan kasan ta faɗi da kuma ne na hu zai kare kawai ita sun yi isolated accident ba ta da grounded jirgin ba kuma aka zo aka kula da wani ne fitar ne abu ne kawai da za a gyara wannan suka yi to wakilin su ma Boeing suna son su bi irin wannan abin da ya fi suka yi amma unfortunately abin kuma ta zo ya abin kuma ta zo kuma ta kama su ne da pants down kenan mutan cewa amma shi jirgin already akwai wani kari ku da hamsin da biyar da su gina shi akwai kasashe guda 48 da suke operating wannan jiragen duka suna nan amma kasashen 48 ɗin nan duk sun yi grounding nasu so far ana kiran shi precaution kenan abin da kenan suke faɗa
yanzu dai kamfanin Boeing ya ce zai duba matsalar da ke addabar jirgin yayin da kuma ke ɗaukar matakin yin kiranye ga dukkan samfuran jirgin da ke ko'ina cikin duniya kuma zuwa ƙarshen watan nan ake sa ran za a magance wannan babbar damuwa to ko wannan zai kore fargabar masu bulaguro har su ci gaba da shiga wannan jirgi suna zirga-zirga tambayar kenan da na sake yi wa Air Vice Marshal Alkali Mamu
a halin gaskiya saboda accident din ya faru su biyu a cikin lokaci kaɗan kafin hankalin mutane ya koma kan 737 Max ya ɗauki lokaci mutane za su ji tsoron shiga wannan jirgin amma ita Boeing tunda aikinta ne kera jirgi by the time sun gama investigation din su da su iya fitowa da abubuwan da zai kwantar musu da rai akan cewa ba su saka laifin mutane a cikin danja ba sannan kuma watakila wannan ya taimaka a cikin ɗan lokaci kaɗan mutane hankali su kwanta su fara tukai a su fara bin jirgin in ko ba ya sa ba shi ke ya kawo ƙarshen production ɗin wannan 737 Max kenan
shi ma Captain Muhammad Joji na da ra'ayi iri ɗaya da Alkali Mamu
yawancin jiragen duniya kowannen su ya yi accident kenta ba concord ba in dai kana neman shi technology shi ne concord lokacin da fisher waves na yi aiki a engineer kan concord so one of the best technological aircraft amma ka ga abin da ya faru shi yau ba concord ba daya irin wannan ne mutane suke tsoro idan ya faru haka za a ga mutane suna shayin hawaye daga wannan jirgin to yanzu dai kamar yanzu zai maka airbus fashion su ya tashi kware daga wannan jirgin yanzu an stopping order na shi gaba daya abin da za a yi shi ne za su sa kasan da suna 77 din har kashi uku ne da suka kure ko muna kiran su NG next generation sai su kawo max 8 shine dai shine karshe kenan na design unfortunately yawanci idan kai over design ne jirgi dauki control na komai kana da computer to shine matsala agani ne din yawancin jirgi da ake kiran su mechanical operated ba su da matsala sosai amma idan yanzu ana kiran su fly by wire shine yake da matsala yanzu muke samu shi shi ka dauki control ka da computer to kuma computer ne yake kila gaga ko gadajin da take yake to ta take gudana anyway to karshen ta dai yanzu dai coding din dai ya faɗi gaba daya kasashen 48 sun kai order to the ground in the jirgi shi an investigation under komai sai don
Muhammad bin Ibrahim mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
To ni abin da na fahimta shine akwai sakaci da aka samu daga shi kamfanin Boeing da suka kiro wannan jirgi kuma sakacin shine ba ilmantar da su ko in ce matuka jiragen yanda ake amfani da shi wannan manhaji na MCAS.
Ganin cewar cikin waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan hadari na Boeing a Addis Ababa har da wani farfesa dan Najeriya wato farfesa Pius Adesami abin kenan ma da yasa wasu gungun lauyoyi a Najeriya karkashin jagorancin barista Yakubu Salabawa ke shirin zuwa kotun duniya
a matsayin mu na lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama da ya zama wajibi ba dauki mataki mu kan ba domin wannan professor da ya rasu kuma gaskiya shine babban jari ne da kuma asset ne ga Najeriya Afrika amma a ce saboda sakacci na waɗansu jama'a a ce an rasa rayuka irin wannan ba shi ba har da sauran fasinja da suke cikin don haka mu kan muna dubawa mu ga wanda mataki za mu ɗauka ko mu kai wannan ƙorafi da kotu ta Afirka ko kuma majalisar ɗinkin duniya ko kuma mu kan mu miƙa na Ethiopia Airlines daga nan su su shigo da Boeing to muna dubawa kuma za mu ɗauki wani mataki akwai sakaci na wannan kamfani na Boeing wanda suna tunanin cewa a lokacin da abin ya faru sun ce duka a dawo da jiragen amma kuma kamar yanzu da America tana bincike a yau na gani cewa suna so a yi bincike ya aka ba jirgin izinin ma ya tashi wato clara idan wanda ake ganin waɗanda suke da haƙƙin su tabbatar da sun kare wannan abu kada ya afku sun yi sakaci an kana su da hukunta su so zuwa kotu zai taimaka kwarai
kamfanin Boeing ya dauki matakin yin kirye ga dukkan sauran jiragen da suke sassa daban-daban na duniya bayan da wannan hatsari ya fara faruwa a karo na biyu a Ethiopia kana ga wannan mataki bai wadatar ba
ma'ana ya kamata da zai injini su dauki matakin wanda suka dauka a yanzu amma sai da yanzu ya kara abuwa na biyu shi ne suka dauki matakin amma rayuka sun su wanda su dole ne a je kotu ko kuma a tuhume su a tabbatar da an sanya me ya faru wannan matsalar ta faru a bi haƙƙi kuma a bi diddigin abin da ya faru so zuwa kotu yana da fa'ida ai magana cewa yanzu bayan ya faru kana suka dauki matakin a dawo da jiragen duka a duniya ai ya arga an samu matsala kuma wasu sun riga sun zama victim akan abin da ya faru
idan abin aje kotu ne misali kamfanin Boeing yana America wannan hatsarin kuma ya faru a Indonesia da ke can nahiyar Asia da kuma Ethiopia a nan Africa misali ina za a je kotun kuma wa za ka kara
to za ka iya duba abin akwai kuma wanda za su je America ta shigar da kara kuma za su dauka daga Ethiopia shigar da kara na Boeing
waye zai amsa kiran karan kamfanin Ethiopian Airlines ko kuma kamfanin Boeing
akwai abin da zai faru misali yanzu wanda in Ethiopia idan Ethiopia ne suka dauki matakin zuwa kotu Ethiopia za su kara Boeing wato wannan kamfani kenan na ɗaya kenan idan kuma ainihin mutane ko kuma ƴan uwan mamatan waɗanda suka rasu a kan abin da ya faru ne za su ɗauki matakin su je kotu za su kara Ethiopia Airlines kuma za su kara kuma Boeing da ba a yi su nasu zuwa cikin kare kuma za su kara Ethiopia Airlines su kaɗai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyin su ni Sarfi Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre.